Mandala Bashaka Pernipa.
Yau ina so in gaya ma mu karamar hukumar babu wani aiki da ake mana kamar ba siyasa ake ba ya kamata al'umma ku daina fitowa ku zabe
mali angwale mai dattawa da matasa mai annan gwale waye wannan
domin rufe boda an samu alfanu kuma akwai alkhairi an samu security sosai
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanku da wannan lokaci kana kuma sanin mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Jim kadan da dawar shugaban kasa Muhammadu Buhari daga can Russia inda ya halarci wani taro na wasu kasashen Afrika da kuma gwamnatin Russia wacce ta shirya bayar da gudunmuwa wajen ci gaban kasashen African yanzu da shugaba Buhari ya sake fita daga Nigeria zuwa kasar Saudiya a wata ziyarar aiki mai magana da yawun shugaban kasa Femi Adesina ne ya bayyana hakan inda ya ce Buhari ya halarci wani taron tattalin arziki ne wanda zai mayar da kai kan tsarin zuba hannun jari a nan gaba wanda ake yi a birnin Riyadh ana sa ran kuma shugaba Buhari zai wata gana wata sirri da sarki Salman da kuma sarki Abdullah na biyu na kasar Jordan haka zalika shugaba Buhari zai sake halarta wani taro a birnin Riyadh inda za a tattauna akan mataki na gaba a kasashen Afrika da kuma yadda zuba hannun jari zai kawo ci gaba a nahiyar Afrika daga cikin waɗanda za su halarci wannan taro kuma akwai shugaban kasar Kenya da na Congo Brazzaville da kuma shugaban kasar Burkina Faso Femi Adesina ya kuma ce da zara an kammala tarukan kasar Saudiya ne kuma shugaba Buhari anan asabar biga watan Nuwamba zai dau haramar zuwa birnin London domin yin wata ziyara ta sirri wanda kuma ake sa rai zai dawo ranar 17 ga watan Nuwamba wato dai zai shafe kusan makonni biyu a can da yawa daga al'ummar kasar nan dai musamman ma masu fashin baki dangane da yadda tattalin arzikin kasar nan ke tafiya na ganin mafi yawancin alakar da ake kullawa tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kasashen ƙetare ba sa aiki wato dai lamarin yana zama tamkar taron shan shayi da za a tattauna kuma kowa ya watse ya kama gaban sa ko da dai anata bangaren gwamnati na cewa tana ganin alfanun irin wannan ziyara da take kai wa irin waɗannan kasashe domin ba kowace ƙasa ce ma take samun irin wannan damar ba gwamnatin shugaba Buhari dai tun kafin zuwanta a shekarar 2015 ta yi alƙawarin farfado da matsalar tattalin arziki da yake ta tambal kafin zuwanta kamar yadda suka yi zargi wannan ta sa gwamnatin shugaba Buhari a irin kokarinta daga zuwanta kuma ta fara bayar da tallafi ga jihohi domin su farfado bisa yarjejeniyar dawo da kuɗin akan wa'adi wasu rahotanni da ke fita na bayyana cewa yanzu haka gamayyar kungiyar gwamnonin tarayyar Najeriya sun hallara a birnin tarayya Abuja domin tattauna yadda za su mayar da waɗancan kuɗaɗe waɗanda fara shugaban ƙasa ta ba su a matsayin bashi da sunan bailout a lokacin da dama daga wasu jihohin suka gaza biyan albashi. Fara shugaban ƙasar dai ta kashe tsabar kuɗi har naira biliyan 614 inda ta rarraba su ga jihohi 36 domin ceton su daga wancan hali. Tuni dai wa'adin biyan kuɗin ya cika don haka gwamnatin tarayya ta ba su notice wato dai ta bayyana musu cewa lokaci ya yi don haka tana jiran kuɗinta. Wannan ce ta sa gwamnonin suka fara wannan zama domin fara tunanin yadda za su mayar mata da kuɗin ta. Gwamnonin dai sun haɗu ne a ƙarƙashin shugaban ƙungiyar gwamnoni na ƙasar nan gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayo D. Fayemi da kuma mataimakinsa gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. To wannan kenan. Mu dawo batun rufe iyakoki da gwamnatin Najeriya ta yi batun da ke shan fassara daga mutane daban-daban duk kuwa da hujjojin da gwamnatin ƙasar ta bayar cewa ta yi hakan ne domin inganta sarrafa kaya na cikin gida maimakon kwashe kuɗi a kai su ƙasashen waje ana ta ƙarawa mai ƙarfi-ƙarfi sai dai duk da hakan a gurin 'ya'yan jam'iyyar PDP da ke hamayya da gwamnatin na ganin cewa wannan wani mataki ne da ba zai haifar da ɗa mai ido ba don haka Muzammil Ibrahim Lulu na jam'iyyar PDP ya shigo yana cewa ya kamata dai a sassauta.
Mai girma shugaban ƙasa. Na Najeriya mutanen jihar Kano ƴan kasuwa ne yanzu shikenan haka zamu kasuwancin ma an gana mu kasuwanci yanzu shikenan alhaji kwari ko ina an rufe shaguna an zo an takaitakawo mutum yayi order an silin ninta yanzu shikenan ya ilahi mu jihar Kano sakai yadda za a yi mana kenan a Najeriya abinda muka zaba abinda zai haifar mana shikenan to ba zai yiwu ba
ya ce fa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya game wa arewacin Najeriya komai gashi ya ba da ministoci ministan tsaro ministan gona kuma a zo a ce kuma kana afka
to ai shi sai nake so in ga yamma mu abinda mai girma shugaban kasa yi mana shine musamman birsin da ya gina mana katuwar birsin ashe alama ce wannan katuwar birsin za ta haifar da dukkanin mu yan kasuwa bashi yayi mutane yawa za a kai mu ne wannan gidaje da aka gina shine abinda shugaban kasa yi yau ka duba jihar Kano duk mutumin da yake Kano babu ci ma zaune yau kasuwanci ne ma ake a dawo dakwance uwa kwance
baka ganin cewa yanayin harkar kasuwancin da ake bi ne ba ta sahihiyar hanya ake bi ba
musamman na so in ga ma yau ka duba jihar Kano wannan gwamnati ta jihar Kano ita ma ta kurmushe al'umma yau duk mutumin da yazo da kayan sa binka ake kana gudu kana neman kudi yanzu shikenan ya ilahi dakwance uwa kwance to abinda muke so mu kira shi magabanni kudu tsoran Allah abinda muke so mu ga muku yau ka duba gani ta abinda ka sani yau mutane suna cikin wani wadi suna cikin wani hali duk wanda ya gani kace masa sanita zai yagwa
to wai anya ba za a ce Muzammil Ibrahim Lule da sauran yayan jam'iyyar PDP su ajiye maka masa ba domin cicciba gwamnatin APC
to ai abin da yake faruwa ba mu ga ba abin da za ta iya wa mutane komai ba duk wanda yake ma jam'iyyar ba mu ga ya tsira ba ballanta na kai kai shi awata kuma abin da muke so mu kyara kira musamman karamar hukuma ta ta gwale to duba karamar hukumar gwale ta bushe duk wanda yake karamar hukumar gwale in ka ce masa sanuta zai yagwa yau ka duba gani duk indan da ka shiga alaji kira ake iya dora tukunya saboda haka ya ilahi ya kamata masu mulkin mu ku ji tsoron Allah yau ina so in ga ma mu karamar hukuma mu babu wani aiki da ake mana kamar ba siyasa ake ba kamar ba demokradiya ake ba ba mu ma san demokradiya ba
Muzammilu Ibrahim Lulu kenan na jam'iyyar PDP wanda kuma a iya cewa faduwa ta zo daidai da zamani a gurin yayin jam'iyyar APC da suke ganin gwamnatin shugaba Buhari ta yi musu abinda suke bukata domin rufe boda shine babban abinda zaka yi ka taimaki kasar ka a kalaman awwal soja bakin wafa
domin rufe boda an samu alfanu kuma akwai alkhairi an samu security sosai amma in wancan abin da ake fada gaskiya ne container ɗan Kano heta koma Lagos sannan a sake ɗebo ta a kawo to tsakani da Allah ni ba na goyen bayan wannan
watakila gwamnati ta yi hakan ne domin inganta harkokin kasuwanci a wannan kasa
tsakani da girman Allah mu ƴan jihar Kano idan aka ce kwantononin mu sai sun koma Lagos dawo na farko dai mu ƴan jihar Kano aiki ne babu na biyu kuma waɗannan kwantononi wallahi tallahi akwai matsala ta tsaro akwai matsaloli da yawa wanda za ta shafi daga Lagos zuwa nan Kano mu muka zabi shugaban kasar nan mu muka bashi ƙuri'a sosai bai kamata a ce komai mu tsakani da girman Allah ana cizgunawa ƴan jihar Kano ba wallahi mu ba mu goyen bayan wannan
ko ba kuke cewa shugaban kasa ya ci gaba da rufe boda to kuma dan watakila ya kawo wancan tsarin ma kuma haka ai ba zai zama laifi
ni na ce shugaban kasa ya rufe boda domin rufe boda alheri ne naga alfanun su amma bana goyen bayan kwantinonin ɗan jihar Kano aje a sauke su a Lagos sannan a sake dauko su a dada su
watakila jihar Kano ko ba ta da inda za ta aje waɗannan kwantinonin ne
mu da muke da dry port gashi babba wanda ifi kowane girma a Najeriya a ce ba za a aje ba saboda haka anan ne nake kira ga wani shugaban karamar hukuma da suke ganin cewa ina ta ba su shawara cewa su daina sai da kadarar karamar hukuma sai da kadarar rorin karamar hukuma ba alfanu bane a gun kowanne kuma girma gwamna kana ji kana kallo mun ce ka kafa komiti ka je ka nemo wannan shugaban karamar hukuma lalle a zauna da shi shugaban karamar hukumar nan fa idan ba a yi wasa ba kafin su sauka duk mutanen local government nan fa sai ya ce su wannan shugaban karamar hukuma ya sai da mashekarin shanu ya sai da burtali ya zo ya shiga kasuwanni ina ta yankawa ina ci sirwa kai an wayi gari ma wannan shugaban karamar hukuma kai har kusa da makabarta ma mutumin nan na samu labarin cewa ya sai
da watakila fa yana duba ne ga sai da wannan kadarorin kuma a zo a yi wa al'umma da wannan kudaden shi yafi ba barin kadarorin mu
haba tsohon kantoma kai ma mun samu labarin lokacin da ka sai filin karamar hukuma gashi ba kokobo gashi kana ta sayar da fili duk mutumin da komai kudin ka kowaye ka sai kadara karamar hukuma wallahi tallahi ka sai takarda tsire
a wani soja bakin wafa kenan na APC mulaka a yankin Kano ta kudu musamman ma siyasa Sumaila da ta kai tun bayan hukuncin da kotu ta yi na tabbatar da honorable Shamsuddin Dambazo magoya bayan honorable Idris Kanawa ke ci gaba da hakurkurtar da magoya baya tare da tabbatar musu da cewa suke da nasara a shari'ar da za a yi a gaba a wannan rana ma baban Naira Beta ya sake shigowa da irin waɗannan kalamai
yau wannan dan gidan Dambazo ya ɗaukaka ƙara muka je Kaduna aka ce lalle lalle shine ya ci zabe ba ma ja da hukuncin kotu kuma in an maka abin da kake ganin ba a maka daidai ba a matsayinka na dan Najeriya constitution ya baka dama ka ɗaukaka ƙara idan ka hakura ka hakura idan ba ka hakura ba ba ka hakura ba
baban Naira da fa ku ne kuke cewa kun gamsu da yadda kotuna a Najeriya suke gabatar da hukunci
har yanzu ba mu da haufi akan alƙalan Najeriya su kamanta gaskiya amma ka sani cewa a Najeriya daga inda rail ɗinka ya tsaya daga nan na wani ya fara mu yanzu muna
muna ganin an yi abin da yake mu a matsayin mu na opposition ba mu gamsu ba kuma ko ina an ba mu dama kan lalle mu je mu dauka kara damar da muke da ita ta saka daman muka je kotun Abuja muka dauka kara kuma muka shigar da wata sabuwar kara ina tabbatar maka 11 ga wannan wata mai kamawa za a zauna za mu nemi manyan alƙalai su mana fassarar wannan abin da ya faru kaga idan suka yi mana fassara suka ce wannan abin da ya faru daidai ne a constitution ba mu da abin da zamu domin kowa iya takama da constitution nan ne idan ku suka faɗa haka sun haka suka ce wannan abin da akai is out of constitution to kaga lalle kenan akwai sauran tsalle
wai baban Nera me yasa ba za ku hakura ba kuma rawa shi kansa dan gidan dan bazau din baya duba da yanda yake gabatar da aikace
abin da yasa ba za mu hakura ba talakawan su mallar takai sun ce ba shi suka zaba ba ba kuma shi suke so ba idan muka ce mun hakura kaman ya zama da hadin bakin mu akai musu tushe kenan kuma mu da abin da za a yi
yaushe talakawan suka faɗa
a duk sanda kaji mun zo mun yi magana to ka dauka a ranka muna magana ne da yawun talakawan su mallar takai me yake kawo mu mi magana ai muna yin magana ne saboda an danna kin talaka ba a bashi abin da ya zaba ba amma ina tabbatar maka a yau aka ce an danka talaka abin da ya zaba ba mu da haufi zamu zo mu biyayya 100%
baban Nera beta kenan daga yankin karamar hukumar Sumela shi ma dai ta kwaransa Saniye Logurje a wannan gaba ya shigo da kalaman nuna goyen baya ga Honorable Idris Kanawa wanda yake ganin shine mutumin da al'umar ta kai da Sumela suka zaba
domin al'umar Kano ta Kudu kwana suke suna kuka suna tunanin wannan hukunci a yaya yake amma mun tabbatar wa da al'umma su yi hakuri
Saniye Logurje kai kana dan jam'iyyar APC ina ruwanka da shiga hurumin jam'iyyar PDP kuma
mu da muke cikin jam'iyyar APC muna zaune ne tsakanin mu da Allah ban yadda ai zalunci a cikin jam'iyyar APC ba domin bai tsaya secondary election ba ba shi da jam'iyya muna kira da alƙalan nan na Abuja da su fassara wannan shari'ar inda talakawa za su gamsu da ita kuma talakawa sun zuba wa alƙalan nan ido domin yanzu duk inda ka sani a cikin Najeriya mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi a tsaye sai an yaki cin hanci da rashawa
dan misali alƙalan suka fassara cewa shi Shamsuddin Dambazo ne ya ci zabe fa
ai mu ne musu kyakkyawan mato kuma in Allah ya yarda ba za su ce shi su ba domin mun tabbatar bai tsaya zabe na dogari a cikin jam'iyya ba ba shi da jam'iyya a wace jam'iyyar i tsaya
yanzu dai Saliyo Logurje kenan yana ga jam'iyyar APC shi fa baya yin ta a yankin sa
kaga magana ta gaskiya mu so muke a adalci ba a PDP ba a APC ba wannan Shamsu dan gidan Dambazo din in aka bar shi a harkan nan tushe ne fadin ne mu kuma yan siyasa abin da ba ma so kenan mun fi so ka fito ka tsaya zabe al'ummar ka su zabe ka a takai da Sumaila ba shi da jam'iyya magana akai cikin zabe na kawu Sumaila a jam'iyyar APC Idris Kanawa a cikin jam'iyyar PDP wannan Shamsu dan gidan Dambazo a wace jam'iyya ka tsaya
Saniye Logurje kenan na jam'iyyar APC ita kuwa kungiyar ta APC Media Forum da ke kokarin wayar da kan al'umma kan ayyukan gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje a yau ma kungiyar ta ziyarci Pharmacist Magaji Zarewa daraktan hukumar da ke kula da magunguna na jihar Kano inda yayin ziyarar muka jiyo ma'ajin kungiyar APC Media Forum din Rabiu Eme Yakasai na jawabin makasudin ziyarar
APC APC Nigeria Nigeria Kano Kano aiki wato aikace da gwamna yake yi a jihar Kano yana ɗaya daga cikin aiki da ya kamata mu yaba wa mai girma gwamna musamman yadda mai girma gwamna aka shiga lungu da saƙo aka hana shaye-shaye na ƙwayoyi waɗanda suke lalatawa matasan mu tarbiyya inda a baya za ka ga ita kanta unguwanni da yawa da za ka shiga musamman a cikin birni in ka je majalisa wasu majalisu za ka tara ana irin wannan shaye-shaye amma tun daga zuwan mai girma gwamna abubuwa suka dinga yin baya an samu kaso 60 cikin 100 sun ragu domin da idan ka bai ka tsaya a kan titi ƙarshenta kana tsaye sai ka dinga ganin mutum ya taho da kansa yana surutai wanda waɗannan ƙwayoyi ne suka sa shi amma a yanzu cikin ikon Allah da al'ummar jihar Kano suke addu'a da yadda ku kanku kuka tsaya kuka jajirce an samu sauƙi a cikin wannan irin hali da matasan mu suke ciki
bayan kammala jawabin ma'ajin kungiyar APC Media Forum din Rabiu Eme Yakasai ne sai muka jiyo daraktan hukumar kula da magunguna ta jihar Kano Pharmacist Magaji Zarewa na bayyana jin dadin sa ga wannan kungiya ta APC Media Forum har ma ya roki su da su ci gaba da tallata gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje
to a wannan gaba ne nake kira da cewa duk abin da zamu kamar yadda ya faɗa mai makasudin taro mu faɗa abin alkhairi ga dukkan mutanen da zamu faɗa kuma kamar yadda muka yi bayani na baya a harkar lafiya mai girma gwamnati ya ba mu hadin kai ya ba mu gudunmuwa 100% duk abin da ake na bangaren lafiya ana yi kwanan nan aka fara yin aiki na za a wa mutane aikin ido mutum 20,400
gaskiya ne
kun yi zancen miyagun kwayoyi mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje ana nan za a yi wata hukuma ta musamman ta kula da hanin miyagun kwayoyi a jihar Kano kaga duk wannan tsari ne da ake yi na ciyar da lafiya gaba kamar yadda kuka sani lafiya da ilimi sune kashin doran bayan al'umma to kuma su mai girma gwamnati ya ba muhimmanci kwanan nan an kaddamar da ilimi dole kuma wajibi yanzu kuma harkar lafiya ita ma ta samu ta goma shi ana ta abubuwa satin da ya wuce aka gama rabon maganin sauro ₦8,400 a jihar Kano sannan kuma magungunan maganin sauro a zazzabin cizon sauro kullun ne ake bayarwa magungunan mata masu ciki kullun ne ake bayarwa magungunan masu ciwon sanyin kashi kuma kyauta gwamnati take bayarwa akwai abubuwa da dama wanda gwamnatin jihar Kano take yi ku za ku rinka gawa mutane dan mutane su sani wani abin ana yi ba a sani ba idan kace dazuna aka kawo min alƙalima daga watan 14 zuwa yau an raba maganin mata masu ciki na ₦700,000 ku ne za ku rinka faɗa mutane sun ne gwamnati take an ce dambu in yawa baya jin mai amma shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana yi inda komai yawan dambun sai ya ji mai
Pharmacist Magaji Zarewa kenan yayin ziyarar APC Media Forum wanda kuma a gabar ne muka jiyo Tijjani Musa Muhammad wanda yake yaba wa gwamnati Ganduje bisa ziyarar da ya kai musu kasuwar Farm Center
muna mai girma gwamnati Bangajiya da inda ya kawo mana ziyara kasuwar waya ta Farm Center da kuma irin yanda wuri ɗakin mu Antu Balaraba take tiritirite mu a wannan kasuwar a wannan ziyara da mai girma gwamnati ya kawo mana kasuwar Farm Center da irin matsalolin da muke da su musamman ta wannan kasuwar tamu da take tsakanin mu da Alhaji Muntari mun sanar da mai girma gwamnati kuma mai girma gwamnati ya tabbatar mana insha Allah wannan kasuwar gwamnati za ta ci gaba da rike ta dan haka muke jaddada godiyar mu da irin abubuwa na alkhairi da yake yi da mun kasan mai girma gwamnati babu wani abu da ya kware a kansa irin yanda yake taimako da tiritiri da matasa to yanayi na duba al'amura na kasuwar mu duk matasa ne yawan kaga irin yanda aka tare shi matasa sun fi mutum 10,000 wanda suka tare mai girma gwamnati
kada mai sauraro ya ce kun manta baya duk irin shugabancin da aka yi a baya babu wani wanda ya gwada irin tiritiri da ku a waccan kasuwa
a to ai kasan wannan kasuwa ta mu Mala Ibrahim Shekarau ne ya gina ta kuma tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso ya zo ya yi ta yin abubuwa kusan ya yaudare mu ba da dama ya ce ya yi rubokin ɗin kasuwa ya ce ya yi wannan abubuwan kasuwa daga ƙarshe ya zo ya gina mana wata kasuwa a kan kwata wadda ba ta da wani amfani babu wanda za ta amfanar ba ko kuma wani amfanin ta ba don haka mai girma gwamna shi ne mafita a kasuwar Farm Center shi isa ƙungiyar mu ma take da take Farm Center ina mafita mafitar mu shi ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje duk wannan matsalolin Allah ya soya da shi zai kawo ƙarshen ta tsakanin mu da wannan Alhaji Muntarin don haka muna mai godiya da irin abubuwan da ya mana na alkhairi musamman uwar ɗakin mu Antu Balaraba Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya taimake ta ya ƙara mata nasara
Tijjani Musa Muhammad kenan na kasuwar Farm Center daga kasuwar Kantun Kwari ma dai Usman Ai Usman muka jiyo sakataren gamayyar kasuwar wanda shi ma ya shigo da kalaman yabo amma ga Alhaji Abba Muhammad Bello bisa ci gaba da yace ya kawo kasuwar
kamar yadda kake kallon mu a cikin wannan kasuwa ta Dangoro kasuwar duniya sanadiyar dawo mu a wannan rana a baya mun zo saboda gayyar da MD na kasuwar Kantun Kwari Alhaji Abba Muhammad Bello ya gayyato mu karkashin jagorancin Alhaji Ibrahim Bako domin hadaka da wannan MD ya mana inemo mana dangantaka mai karfi da kamun da shugaban wannan gida da alƙawarka da imana na samowa waɗannan ƴan kasuwa ta mu na kasuwar Kantun Kwari da Kano gabaki daya makoma da gurare na sto na ƴan tebura na shaguna da alƙawara masu yawa da muka yi da su wannan abu da aka yi mana na jin dadi muka sanar da su a radio rahotanni suka fita sakamakon wannan isa ragowar kasuwannin suka neme mu suka kira mu saboda muna da dangantaka da su da ma suka nemi su ma a sa su a cikin wannan tsari kuma suna so su ga wannan kasuwa su ga wannan tsare-tsare na wannan kasuwa kaga sa kai kallon su wayannan al'umma da kake gani su ne wakilai na kungiyoyin kasuwanni wanda suka sabu Shinga Kwari Kofar Wambai da Dragowar kasuwanni ga sunan suka zo su ma suka gani muka nunnuna musu wayannan shaguna da tsari na store da tsari na tebura suka ba mu shawarwari suka yi mana roko suka tambaye mu wasu maganganu waɗanda ba za mu iya ba su ansa ba sai mun gaya wa mai gidan mu MD Alhaji Abba Muhammad Bello cewar mutanen nan sun mana tambayoyi sun mu ba da shawarwari wanda ba za mu iya ba su amsa ba sai mun nemi ya ba mu zama tare da Alhaji Ibrahim Bako domin mu gaya masa bukatun na wayannan mutane ya kuma ba mu amsar da za mu gaya mu
to su ina shugabannin na waɗancan kasuwanni duk suka rabu da su har sai sun biyo ta bangaren ku kasuwar Kwari
a to alhamdulillah ai kaga mu kungiyoyi ne su ma shugabannin nasu za su tafi cikin shugaban mu ne za su nemi MD na kasuwar Kwari Alhaji Abba Muhammad Bello sa'annin mu ne waɗanda muke zama da su na hadakar kasuwannin Kano gabaki ɗaya suka kira mu domin mun sun ji mu ne a wannan tsari suka nemi su ma da Allah mai musu alfarma mu saka su a cikin wannan tsari su zo su ga gurin su ga tsare-tsaren su gani da idan su gani ya kuruje kamar da kake gani ga sai dan mun zagaya da su can kasa da gurin shagunan can na ƴan magani da wanda aka ware na koyar su ma sun ga inda yake da expanding da yawa kowace kasuwa za ta iya samu wakilci sun gani sun yi komai wannan ta samu ke roƙon da kuma fatan Alhaji Ibrahim Bako ya sani cewar ya zo mana da alkhairi mai girma wanda mu ba mu mun dauka a zama cewar Abba Muhammad Bello dukkanin wanda zai contact da bukata a wannan kasuwa shugabannin su kamar na kungiyoyi su tuntube shi shi kuma kai tsaye mana alƙawarin dukkanin abin da muke da bukata za a yi mana muke roƙon Alhaji Ibrahim Bako ya sani cewa muna bukatar zama da shi nan kusa
Usman Ai Usman kenan sakataren gamayyar kasuwar Kantin Kwari Malaka karamar hukumar dawakin kudu da shi ma muka jiyo Abdul Jamiu Yankatsari wanda ya shigo yana yabawa dan majalisar su wanda ya ce ya ci da tuta sai dai ya ce dai dan majalisar ya yi bara a kufai
daga zuwan Mustafa Bala dawakin kudu ta lalace baya aiki babu abin da yake a karamar hukumar dawakin kudu da warawa mai girma gwamna nayi wa Mustafa Bala tambaya izo ya bada amsa bai zo ya bayar ba tutoran an 11 kongosa ya ci zabe a karamar hukumar dawakin kudu tutoran an 15 kai ganduje ka ci zabe a dawakin kudu a wannan lokacin kai ganduje baka ci zabe a karamar hukumar dawakin kudu ba dan majalisar jiha bai ci ba saboda haka mai gidan ruwa izo ice ya zo ya zabi gwamna mai gidan ruwa izo ya tabbatar wa da ƴan jami'ar sa cewa shi ba wata jami'a da ya zaba sai jami'ar APC
gashi ba kai dan konkosiya ne amma kuma kana kokarin haddasa musu rikici a cikin jami'ar su
ba rikici muke so mu haddasa ba muna so mu haska musu san waye Mustafa mutun ne wanda yake da Abba ya ci to wannan mai tabbatar maka da tuni kaga ya dai boko matsansa yana sansane yana neman ice shi ma nan ne saboda haka ganduje ka zaunar da hika tambaye shi shin da wa yake tare waye zaba wa kuma yayi ka zo kai tabbatar wa da ƴan jami'ar ku ta APC cewa babu wata jami'a da ka zaba kai jami'ar PDP ka zaba in ka daga to ni dai ina mai tabbatar maka na daina yin adawa da kai mun yarda cewa kai bi dai kake yi a siyasa
mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fi ka sanin waɗannan mutane
wa yaushe Ganduje ma isan Mustafa Bala mu da muka sani tun kafin ya shigo takara kai dan jami'ar APC bai san ina zai je ina yi Mustafa ya taimaka masa da abin da ya dame shi ba bare mu ƴan kwankwasiya saboda haka ina mai tabbatar maka wannan kujera in Allah ya yarda ko kana so ko kana kuka ko kana dariya in Allah ya yarda sai ka tabbuka ba wannan kujerar
ko dai a ce dai ka je neman wata bukata ce bukatar ka bata biya ba shine ka zo kana dirawo wannan dan
to ai ni dama da sana'ata ni a APC babu wani mutum da zai ce yana taba zuwa na kwankwasa masa ya dauki wani abiya bani
Abdul Jamiu Yankatsari kenan na yankin karamar hukumar dawakin kudu shi kuwa sarkin yakin Santoriya ta arewa Alhaji Sani Garka Danbatta ya shigo ne da kalaman nan nasa na ina yabawa sanata Barau Jibrin wanda yayi walakabi da sarkin kuduri kuma sarkin turanci
ina gwanin wani ganawa ina gwanin wani ga gwanin mu na Santoriya ta Arewa
amma baba kwana biyu ba a ji shi yana magana a majalisa ba shin anya ba an ce shi ma yayi likimu ba
haba yaro shine fa banda in ya fidda kuduri sai ya fidda zakka
ba a mataki bane ba kafin zabe
ayaman kaje in ya fidda kuduri to sai ya fidda zakka in yayi 10 a Santoriya ta Arewa sai ya duba ko Santoriya ta Kudu ko Santoriya ta Arewa ya fidda zakka kamar kudirin da ya kawo na FCE kaga ba santore shi bace ba wannan zakka muka fitar
amma ba bai yanzu wannan kudirin aidi
zakka muka fitar ina gwanin wani ganawa
amma yanzu ba karbo wannan kudiri ba ba har yanzu yana na kasa bata tabbata ba
haba yaro kudiri a kawo ayi makaratu na daya ayi makaratu na biyu ayi makaratu na uku yanzu haka yana gaban Buhari
ai ba aika ba ai sa hannu
to kuma ai sanata ya gama aikin sa saura aikin Buhari
saura bibiya baba
eh ya gama aikin sa saura maganar Buhari magana bibiya in aka yi na daya bibiya dai kenan na biyu bibiya na uku bibiya to me yake so yayi ya gama kuma daga wannan sai an koma kan maliyan gwali maliyan gwale mai dattawa da matasa mai annan gwale waye wannan shine honorable lawan kyankyan
ya bada kan aiki kenan baba
na Abdullahi Abbas Alhaji lawan kyankyan
ya bada kan aiki
na Abdullahi Abbas lawan kyankyan mai ƴan dangwale duk mutumin da yake a gwale kai ƴan gwale ina ta ku murna da Allah ya baku lawan kyankyan na Abdullahi Abbas
amma bai kawo gwale ba lokacin zabe ba ba ga hakan ba za a iya ce mai
mai dattawa da matasa
Sani Garka Danbatta kenan sarkin yakin Santoriya ta Arewa kuma sarkin yabawa sanata Barau Jibrin
gendala ba shiga birni ba
a madadin Ahmad Rabiu Ja'in da kuma Abdulkadir Yusuf Gwarzo sai kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim Yakase da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum